Assalamualaikum barkamu da haka barkamu da saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa akai muke dole. Shirin namu na yau yana daya daga cikin manyan kasuwanni ne dake jihar Niger. Wato sabon kasuwa da aka fi sani da suna kasuwan Kure, inda kuma kamar sauran kasuwanni musamman ma dai a Afirka ake gudanar da hada-hada na kayayyaki daban-daban. To yanzu aka dai gani tare da wasu 'yan kasuwa da za su gabatar da kansu da kuma abubuwan da suke sayarwa. Assalamualaikum sunan malam.
Sunana Badamati Aliyu. Ina kasuwanci na provision ne.
To ya farashi yake?
To alhamdulillah gaskiya farashi gashi nan dai har yanzu kullum muna sa ran farashin zai tsaya sai mu ji ya daga. Sai mun ga an yi abu analysis ba zai wuce kaza ba. Dan karamin lokaci sai ka ji ya danna wannan analysis din da aka kuma ya tsora. Saboda haka mu dai a yanzu gaskiya kalubale da dukkanin mutum da yake ta'ammali da kayan provision ko me saya siyar ko me saya yake. Wallahi babu abin da yake bata masa rai illa iyaka wannan tashin kayan da yake yi kuma daga nan gare har Lagos in ne ka buga zaka sai kaya in dai ka sai kaya sati guda kana kira kawai zaka ji kayan ya ƙara kuɗi.
Akwai misali ba?
Misali gaskiya idan muka tambayi kamar misali bangarori da muke sayan kayan a hannunsu suna kafa mana hujja da cewar dala ce take ƙara kuɗi sakamakon raw material da ake zuwa a siyo daga waje a zo gida a yi production ɗin kaya da shi gaskiya yana sayarwa suna tashi suna samun ƙarin farashi saboda dala ana canza ta a black market naira 350 360 an wayi gari dala a black market a yau ina gaya maka sai ka same ta naira 730 740. To gaskiya tsakani hada Allah mu muna kira ga gwamnatin tarayya idan akwai da za a yi a duba koken talakawa fi sabilillahi a sassautawa talaka saukin rayuwa a sakarwa talaka maraye fitsari. To shi kuma talaka yana hangen baya nawa yake sayan buhun shinkafa nawa yake sayan mai naja da farin mai nawa yake sayan sabulun wanka nawa yake sayan sabulun wanki nawa yake sayan omo dukkanin su talaka yana nan yana analysis akan wannan abu.
Ya suna malama?
Sunana Fauziya Usman Galadima.
To ga ki na ganki a wannan shago da ake sai da kayayyaki na second hand da ake cewa kayan sungwan Joko. Kina tsara ne koko dai kin zo sayar da ɗaya ne?
Na zo siya ni ɗaya ne amma siyan na ɗayan ma ba yanda muke siya da abu saboda komai ya canza. Abun 500 a ce maka 1000. Komi ya canza na rayuwa yanzu na a kasuwan nan. So gaskiya muna kiran gwamnati da su taimaka mana a sauke mana farashin abubuwa din gashi ni yanzu zan yi aure abubuwa duka sun ƙara tsada. Wallahi ina cikin ma wani yanayi yanzu nan gaskiya.
Kina nufin kayan sun fi ƙarfin kuɗin ki kenan?
Wallahi sun fi ƙarfin kuɗi na. Ka raba kayan kasuwan mu ba provision ba ba abinci ba ba properties ba kayan gida. So abin da ake siya zan ga don 500 sawan sai ka ji shi ana 700 da sauran su dai gaskiya abin sai a hankali.
Nagode. Ya sunan malam.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Mikael Dauda amma an ce sunana da coach.
Nige sayarwa?
Suna sai da kaya ne na gwanjo amma kuma kayan kala-kala ne.
To ya farashi?
To farashi fa gaskiya abin da sai dai mu ce alhamdulillah saboda gaskiya muna fuskantar kalubale kala-kala saboda gaskiya tun daga kan saman da muke zuwa muke so kayan dan ba duk sati da zamu koma sayan kaya yau in muka ji farashi gobe muka je sai ya karu. Mu abubuwan muka so muna ta fama da customer mu wajen sayan daidai muna samun matsaloli sosai da sosai. To amma haka dai muke dan daddan ne muna ba su hakuri muna cewa Allah sai hakuri muna tunanin insha Allah nan gaba da aka samu sai. To amma abinda nake so mu dai gwamnati ta dan duba mana kan al'amarin nan saboda gaskiya ba tare da Allah harkokin nan namu dan wani lokacin mu koka abin yana damun mu
mun dal din nan da kuke cewa da na kuke saya yanzu ko na.
To tsakani da Allah akwai beltin da da akwai din da nake saya da bata wuce 70,000 ba amma a yanzu tsakani da Allah tana kaiwa 220. To saboda haka gaskiya ba tare da Allah abubuwan ba kayan da bai mun kaso bi ba zuwa uku. To saboda haka mu ma wajen sai da kaya sun muka zo da kyar da kyar ma wani kaya muke haɗa kuɗi wani ma haɗuwa muke. To saboda business din namu ne ba yadda zan yi to haka muka daure dai muke yi amma insha Allah muna tunanin fa har gobe muna kyakkyawar zato muna tunanin insha Allah za a samu canji da izinin Allah.
To nagode.
To masha Allah.
Ya suna malam suna na Faisal Isa Danfanga. To ga ka a wannan shago me da me ake sayarwa? Wannan shagon ni wholesaler ne na harkan da ya shafa biscuits, cornflakes, munchi cocoa puffs harkan dai suna kaka shine muke sayarwa ana. To ya farashi yake?
farashin lafiya lo yake, amma da yake ka san yau da kullun abubuwa sukan sauya.
Ka ce lafiya kuma su masu sai suna kokarin abubuwa sai tsada.
Eh, kamar dai yanda aka sani, mu siwa muke daga company, mu wholesaler, so akwai abubuwa da in muka je siwa daga company sai mu ji an ce ya ƙara kuɗi. Wani ma kafin mu tura order na ga kayan da muke so sai mu ji an ce ai an ƙara kuɗi. To sannan kuma musamman bayan harkan farashi daga company, wani lokaci za su ƙara kuɗin su wanda mu kuma mun san dalili ba, ko ba ba mu dama ake mu tambaya ba, kuma mu kai korafin mu ko kuka mana me yasa ya ƙara kuɗi. So bayan wannan ma matsalan sai ya zama akwai matsala kuma na harkar na transport, da wanda zaka dauko kaya daga wani wuri zuwa inda kake. Wani lokaci company za ta yi maka, za ta yi subsidizing transport din, wani lokaci kuma ta ce ba ta yi, ko kuma ka dauko kaya ka ba mata kuɗin mota, a labarin yana iya canzawa.
Kamar to za dan ga mana nawa nawa ake sayar da kamar kaza, kwali kaza ana sayar.
Eh, akwai kwali, akwai biscuit by 72 wanda za ka ga shi yawanci na naira 20-20 ne. Lokaci wannan za ka same shi ana sayar da shi a 1300 wurin retailers kenan, wata 1400 a wurin retailers kenan, ba wurin wholesalers. Sai ya zama company kuma yanzu din ta canza shi, ta mai da shi 72 ke ciki, sai kuma ya koma 120, wanda da yana 1300-1400 yanzu kuma ya koma 2200. Sannan kuma sai aka zo bayan an yi wannan ma, mutum kaga wancan dan karamin mutum zai zuwa sayan ma yaron shi dan zuwa makaranta, amma kuma yanzu nan ya koma 2000, abinda yake 1300-1400 yanzu ya koma 2200. Sannan kuma sai aka zo kuma suka zo suka ce ai su ma na naira 20-20 ma za su je nayi, za su mai da shi na 50-50 kenan. Na 50-50 yakan zo by 48 kenan, 48 cikin kwali. Zaka gan shi kwali ne dai madaidaici haka, 48 yake zuwa naira 50-50 kenan. To shi ne yake a zaka same 2200-2100 haka su yake.
To duk ko a garin ku yana da alaka ne kamar da canjin farashi na dala.
Eh, yanda wasu ke faɗi, amma kuma yawancin abubuwan gida kamar yanzu da gwamnatin ka tazo sai aka ce ai yanzu wasu kamfanin ma an zama musu tilas sai sun yi producing abubuwa, sun sayi abubuwan kayan gida, sun yi abin gida. To kuma abu ya zama na cikin gida me ya hada shi da dala. To duk wannan wanda za a ce wai wancan abu ya hada shi da dala, ya hada shi da dala, ni dai a matsayina na wanda ya karanci dan fanni haka na economics da finance, dan aka ce mun abu wai na gida an hada shi da abun kudin waje, sai ya dauke shi kawai zance shi abun wani an dauke shi wani fasadi da wani manufa na daban. Kuma sannan kuma irin consumer protection council gaba daya ba su aikin sa kasa, ba su aikin su. Sannan kuma gwamnati ta dan yi sakaci, sannan organization of Nigeria ba su aikin mu na anan kasuwa ma, sai mita tunanin wai shin organization sannan suna existing ko kuma ba su. To ya su da malam
da farko dai suna na Sufiani Lawal Muhammad, ni dan Niger ne da nake kasuwanci a Nigeria cikin garin Minna. Eh, gaskiya dai a yanzu dole ne abubuwan sun canza gaba daya, kamar yanda muke sayan kayayyakin da a yanzu ya wuce haka nan, kaga kamar yanzu supermarket nan da abun da muke sayan katan din shi 3,500, amma ya kasance katan din shi naira 7,000 ne. To yanzu abun da muke sayar da shi din shi naira 400. Eh, wani gurin kuma an samu dan rage muna sayar da shi 400 ba naira 20, abun da muke sayar da shi kenan. Yawa sai kasance kamar su indomie din nan, kaga wannan supermarket din da kwalin shi yana matsayin naira 3,200, amma yanzu kwalin shi ya kai kusan naira 4,000 har da wani abu. To yanzu abun da muke sayar da shi pieces muna sayar da shi 170 naira 170 kenan. Kamar su kwai magi, yanzu kamar magi su ta din nan kaga yana abun nan din shi yana na kan abun nan din shi yana naira 450, amma yanzu abun da ake sayar da shi 700 packet din shi guda kenan naira 700. Yanzu abun da zaka sayar da shi in kana so ka dan samu wani baka, sai dai ka sayar da shi duka akan guda 1 naira 10 haka muke sayar da shi. Kamar kwai yanzu da abun da muke sayar shi muna sayar naira 2,200, yanzu ya kasance abun da zaka sayar shi naira 2,100. Dole abun da muke sayar da shi mu ma naira 90 muke sayar da shi domin mu samu wani abu. Abun da muke
madara
fa, eh madara wannan kamar fake, abinda muke sayin shi da kwalin shi naira 11,700, amma yanzu kudin shi kwali ya kai naira 19,000, abinda ake sayar da shi kenan. Yanzu abinda muke sayar da shi muna sayar shi akan kowane guda ɗaya muna sayar shi akan 95 naira, muna sayar da shi naira 100, abinda muke sayar da shi kenan. Kamar loya meat din nan ma haka ne, kamar shi in kaugel din nan kaga za shi ma muna sayar shi naira 350 roll din shi, amma yanzu abinda muke ake sayar mana da shi za ka sai shi matsayin naira 600-650, ka zo ka sai da shi 700 farol kenan. Kowane fisa za ka sai da shi naira 70-70, abinda muke sai da shi kenan.
To ba tsarare karshen shirin namu na wannan safiya kenan, shirin kasuwa a kan Dole, wanda ni Baba Jibrin na gabatar. A huta lafiya.